أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا كاوم يوم بقي كنب bakwai ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1442 kuma 19 ga watan hudu miladiya 2021 a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma na watan Ramadan kaman yadda aka saba da izinin Allah za mu majlisi na takwas a cikin suratul a'raf kuma da izinin Allah zamu tashi aya ta 6 kane ko aya ta 6 kafin nan akwai tambaya ɗaya da zamu karanta mai tambaya yake cewa da fatan Allah ya kawo malan lafiya da kwanciyar hankali amin malan tambaya ta ita ce wai wani lokaci ne aka dauke wa iyaye hidima akan yaran su yi ma 'ya'yan hidima ko sannan tambaya ta biyu ya kamata iyaye su yanke alaka da 'ya'yansu saboda yaran su saboda yana shaye-shaye to a shari'ar musulunci Allah subhanahu wataala ya sama ya dora ma iyaye cewa tilas ne su kula da 'ya'yansu duk wanda ka zama kai ne sanadiyar zuwan sa duniya ka da wal kawari tsakaninka da Allah cewa zaka kula da shi zaka kula da tarbiyyar sa zaka kula da cin sa zaka kula da shan sa zaka kula da ilimin sa zaka kula da tufafin sa duk waɗannan abubuwan da rayuwar dan adam ba za ta yi ba sai da su to an dora ma uba ya kula da ƴaƴansa akan wannan har lokacin da za ƴaƴan za su kai marhalatul rushd marhalatul rushdi shine matakin da za su kai da za su iya rike kansu marhalatul rushd wannan matakin abin da ya shafi marayu waɗanda aka ban musu dukiya to malan Allah ta'ala ya ce wa tabbi yatama hatta idza balagu nikah fa in anasu minhum rushdan fadfu ilayhim amwala Allah ta'ala ya ce a gwada marayu a auna fahimtar su a auna kwakwalwar su har sai sun kai matakin yin aure idan aka fahimci sun zama masu hankali suna tantance abubuwa to a ba su dukiyar su to daga wannan matakin ba wajibi bane a kula da su da abin da za a dora daga wannan matakin mataki ne na ihsani in yaro ya kai mataki na abushd ya kai matakin da zai iya jalauta kuɗi ya juya kuma ba sahuhu bane shi ba shashasha bane ba sakare bane daga wannan matakin duk abin da za a ci gaba da masa na kula da shi to babi ne na ihsani wannan ita ce ka'ida ta shari'a duk abin da za a dora daga wannan matakin to malamai suka ce ya ake gwada su idan marayu ne aka mutu aka bar su da dukiya sai aka dora ka kai za ka rika kula da dukiyar su misali sai aka ban mu mayaro miliyan 5 naira miliyan 5 gadan sake idan ana son a gwada shi a gane ya kai marhalatul rushd ya kai matakin shari'a ya san ciwon kansa sai a kira shi wata rana sai a bashi 250 sai a ce ga su ka ce mai komai kawai a bashi 250 na me a cikin gadan ka ne aka baka sai wani dan lokaci kadan sai a zo sai a sake kiransa sai a ce ina 250 din nan suke sai wallahi ni ban san inda suke ba na kashe su kawai kaga har yanzu ba rashidi bane bai kai marhalatul rushd bane na a matsayin safihi takare ne shi har yanzu, akwai shashanci a tare da shi, kaga wannan to yabo bai kai matsayin hankali ba ke, so daga shari'a ba ta ware cewa ga shekaru ba, a'a gwadawa aka ce a yi, amma da aka ba shi 250 din nan sai ya je ya samu wani sai ya ce masa wani naga Allah ya maka wa arziki na duk abin da ka juya sai a samu amfani, ina da wata 250 ci a cikin gado na aka bani, ina son mu juya, kai ka rika juya wannan kudin, bayan dan lokaci sai mu yi lissafi abin da aka samu sai mu raba bi, kai ka dau rabi ni in dau rabi, ko kuma kai ka dau kashi ɗaya ni in dau kashi biyu, ko kai ka dau kashi biyu ni in dau kashi ɗaya na riba uwa kuɗi kuma tana. To kaga wannan yanzu yaro ya kai marhalatul rushd, ya zama rashidi, wannan za a iya sakansa da abin da ake bukata na rayuwa idan ba a mushi ba a wannan lokacin ba laifi ba, sannan kuma ba za a zo a rike masa dukiyarsa a ce ba za a bashi. To yadda ake ma wancan maraya haka ake ma mai uba, shi ma ya kai matakin da za a iya sakinsa a kyale shi, ba za a masa komai ba na rayuwa domin ya kai matakin ya iya rike kansa. Wannan a takaice ke tambaya ta biyu, ya halasta iyaye su kaurace ma ƴaƴansu ko ɗansu yana shaye-shaye? To akwai matakai na tarbiyya da ake da su a shari'ar musulunci, akwai mataki na kai ka zama mutumin kirki, matakin farko ce ana buƙatar kai ka zama mutumin kirki, ƴaƴanka idan sun kalle ka sai su koyi da kai, ƴaƴanka su zama suna jin cewa suna son su zama kaman babansu, wannan mataki shi ne fi kowane mataki a tarbiyya. Ya ukhta Haruna ma kana abuki ra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya, kaga ashe akan kalli da sai a ce ya akai baka zama kamar babanka ba. Amma al-jidaru fa kana li gulamain yatimain fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahum wa kana abuhuma salihan, kaga nagartar uba ko nagartar iyaye tana tasiri a yaya, to matakin farko ke. Mataki na biyu, idan Allah ya jarrabu mutum ɗansa ya fandare, to sai bi mataki na nasiha, na wa'azi, na jawo hankali, na nusantarwa, ana fatan wannan yayi tasiri. Idan wannan bai yi tasiri ba, to ana bin mataki na duka ko horaswa, ba a ce duka kawai ba, horaswa, a horar da shi hanyar da ake ganin za ta iya lankwaso shi, ta tankwara shi, ya dawo ya zama mutumin kirki. Idan wannan matakin bai kai ba, sai a kai mataki na hudu, shine mataki na alhaju, kaurace ba. Tabbas a shari'ar musulunci akwai matakin da ake kaiwa ka kaurace ma mutum. Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ya zo yana karantar da mutane, ya jawo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tamna'u ima Allah masajid Allah, kakku hana mata bayin Allah su je masallacin Allah. Ɗansa Bilal tabi'i ne ya ce wallahi lanamna'annahun, ya ce wallahi baba sai mun hana su, ba ka ganin abinda suke misali, in za su zo masallacin ba sa sa hijabi, ba sa rufe kansu, suna sa turare, zuwa suke sifira da maza, ya dai duk kafa hujjoji da irin waɗannan shubuhat. Abdullahi ibn Umar fa sabbahu sabban sayyi'an, mai riwaya ce ma samituhu sabbahu mithlahu ahadan qat, yace wallahi Abdullahi ya surfafa mishi wani irin zagi, ban taba jin Abdullahi ya ma wannan wani zagi irin wannan ba, yace wallahi la ukallimuka abadan, shi har abada ba zan sake ma magana ba. Aqulu laka qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqulu lanamna annahunna, ina ce maka annabi ya ce ka hana su, kai kuma kana cewa wallahi sai kun hana su har da rantsuwa, ce ba zan yi magana da kai ba har abada. Kaga ana kauracewa. Sannan na Aisha radiyallahu anha ta kaurace ma danta, wato dan yayanta Abdullahi ibn Zubayr, dan yayarta. Na Aisha radiyallahu anha ta taso a gidan annabta, rayuwar da ta yi a gidansu gabaki daya, annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta shekarunta shida. Kaga shekaru shida katal ta yi a gidansu, amma sauran rayuwarta duk a gidan annabta ta yi. Sai ta taso da ɗabi'a irin ta gidan annabta. Annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai kyauta, idan aka kawo mata dauninta da ake bata ba sa kwana duk abin da aka bata bai kwana kawai sai ta rabas Abdullahi dan yayarta ya fusata wata rana yace mama kawai ke duk abin da yazo hannunki sai ki rabas wallahi bai kamata ba tace ni kake ce ma haka ni da na zauna da manzo Allah sama ni zaka min kaidi game da kyauta manzo Allah sallama da yake kaman iska a wajen kyauta tace wallahi bazan sake magana da kai ba har abada kaga ashe ya halasta za a iya kaurace ma da idan ana ganin wannan kauracewa za ta masa tasiri Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi yace ana aunawa wani idan ka kaurace mishi sai ya fandare kuma shato ba shikenan batun da an ce ba ruwa tunda ya ce ba ruwan shi da ni to shikenan kowa ya je ai ba ni na haifi kaina ba shi ya haifa inda bai suna me yasa ya haife ni kaga ana so a dawo da shi kuma ya ƙara shiga dawa amma idan ana ganin wannan kauracewa za ta masa tasiri irin kauracewar da manzon Allah sama yasa akai ba Ka'ab dan Malik radiyallahu anhu kwana 50 ba a masa magana da shi da sauran mutane guda biyu wadanda Allah subhanahu wataala ya ce a daina musu magana a cikin suratul tauba suratul baraa kaga ya musu tasiri hankalin su ya tashi sun fita cikin hayyacin su a cikin su Hilal ibn Umayyah dattijo ne shi zuwa yayi makan shi tirke ma kawai ya ce mutuwa ta zo ta kama shi in ya fita gari ba wanda zai mai magana in ya ma wani sallama ba za a amsa masa ba in ya shiga kasuwa sai dai ya aje kuɗi in ya ce nawa shinkafa sai a mai haka a juya baya ba za a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka sake mishi magana sai dai ya aje kuɗin abin da zai siya matansa aka zo aka ce su ma duk su tafi gida matansu aka ce duk su koma gidansu Ka'ab yace mun sake su kenan a mu dai abinda annabi yace kawai su tafi gidansu kaga ya musu tasiri to nan aka kaurace mishi shi kuma sai ya ƙara shiga dawa bai da hankali abinda ake son ya magance masa sai kuma ya ƙara mai ciwo ka bashi magani sai ya zama masa guba to sai an kula da wannan saboda idan yaro yana shaye-shaye sai abu mataki kuma na biyar a yi ta masa addu'a addu'a tana da tasiri matuƙa sannan abu mataki na shida a kalli waɗannan matakan ne waɗannan ababen ne suka jawo masa shiga wannan yanayin abokanai ne sakaci ne daga gida domin wasu yaran yan shalila ake mai da su yaran da bai cancanta a bashi naira 100 ba sai a ɗauki 1,000 a bashi wani ma har 10,000 a kalle a bashi ya ci a ce da abin da ya ga dama ya je da shi ka ga da abin da zai wasu abokanai ne wasu dangi ne yau bai can gidan dangi bai gari kaza yau yana gari kaza ya tafi wajen relatives din su to a can zai je koyi tsiyar to kaga duk waɗannan sai a kalle su hanyoyin da aka bin sai a bi su inda ya hau din sai a hau ta nan aje a sako da shi to daga hanyoyin tarbiyya suna da yawa ba ɗaya kawai ake bi hanyoyin tarbiyya a musulunci suna da yawa Allah shirye mu Allah mu da kuke saki ya shirye zuriyyar mu ya tsara matasanmu da yi marayuwarsu albarka waɗanda suka kauce suka bauɗe Allah ya dawo da su kan turba madaidaici matasa da su ake alfahari a cikin al'umma da al'ummar da matasanta suka zama cikin wani yanayi mara kyau to wannan al'umma ba a mata tunani mai kyau nan gaba al'umma ce da ake tsammanin za ta rushe Allah ya tsare mu ya kare amma bismillah fala nas'alanna alladhina usila ilayhi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
نعم
فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين
بسم الله الرحمن الرحيم درسنا اليوم زي بتو اكن يد الله سبحانه وتعالى سيما قوة تنبيا ا cikin mu a filin tashin alkiyama sannan da mu da manzannin mu tun daga annabi adam alaihi salam har zuwa karshen halittar da Allah ta'ala zai yi to kowa sai Allah ya tambaye shi za mu ji irin tambayar da za a ma manzannin za mu ji irin tambayar da za a ma waɗanda aka aiko manzannin zuwa gare su shine Allah ta'ala ya ce fala nas'alanna alladhina ursila ilayhi wallahi sai mun tambayi waɗanda muka aiko musu da manzanni ولنسألن المرسلين كما والله سيمن تنبي منزلنا فلنقصن عليهم بعلم كما والله سيمن باس لاباري بعلم da ilimi muna sane wa ma kunna ghaibin kuma bamu zama wadanda suke a fake ba a gaban mu akai a idan mu akai muna kallon duk abin da aka aikata wannan aya tana da ban tsoro aya ce dake bayani akan cewa duk abin da dan adam ya aikata a duniya sawa'un shi manzo ne wanda Allah ya aiko shi zuwa ga mutane ko ko a'a yana cikin wadanda aka aiko mawa domin akwai al-mursalun akwai al-mursalu ilayhi al-mursaluna manzanni wanda Allah ta'ala ya taso su domin shiriyar bayan sa Allah ta'ala bai kaddara cewa mutane za su iya shigowa ba manzanni ba dole suna buƙatar irshadi shiryarwa daga Allah ba yadda za a yi dan adam ya iya shiryar da kansa ba yadda za a yi dan adam hankalinsa ya gane masa da komai shi yasa wannan zai nuna maka kuskuren falasifa masu philosophy da suke ganin cewa dan adam zai iya gane gaskiya da kansa koda baya koda ba wanda zai shiryar da shi a'a dole dan adam yana buƙatar dan jagoran nan kuma ya zama daga Allah i shi yasa Allah ta'ala ya ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa tajtanibu at-taghuta kowace al'umma Allah subhanahu wata'ala ya aiko mata da manzo saboda me kwakwalwar dan adam Allah ta'ala ya yi ta tana da iyaka akwai abinda take ganewa akwai abinda ba ta ganewa kamar yadda idan sa wannan akwai abinda sai an nuna ma yanzu da zan tambaya yadda nake nan haka ina kallon yamma na juya ma gabas baya to sai dai in tambaya in ce me ke faruwa a baya in na iya juyawa na kalla to kaga na gano in ban juya ba haka ba zan san abin da ke faruwa a bayana ba sannan kuma ko na juya akwai abin da ba zan iya ganin shi a bayana ba shine abin da yake makala a kiyata ba zan iya ganin sa ba haka nan abin da ke cikin kaina nan tsakiyar kaina ba zan iya ganin sa ba ko na jujuya kaga sai dai in samu madubi yanzu madubi ya zama mun me madubi ya zama mun murshid ya zama mun mai shiryarwa to haka kwakwalwar dan adam Allah ta'ala yi ta akwai abin da za ta iya ganowa da kanta akwai kuma abin da ba ta iya ganowa sai an yi mata bayani kuma bayanin nan na wahayi wahayi to shi yasa dan adam baya rayuwa babu manzanni dan adam baya rayuwa babu sako daga Allah shi yasa suke cewa la arda bila sama ƙasa ba za ta rayu ba in ba sama al-ardu muhtajatun ila sama kullun ƙasa tana buƙatar sama domin duk abin da ake yi a ƙasa to ana buƙatar ya zo daga sama ne muna buƙatar seti na rayuwa daga sama ya zame kaza ka kalli al'ummatan da suka yi watsi da rayuwa annabta da saƙon annabci da saƙon Allah madaukakin sarki suke rayuwa duk daɗin da za su ji na duniya su gano ma kansu yadda za su zauna su ji daɗin duniya sai kaga akwai tasgaro a wannan rayuwar tasu to shine Allah ta'ala ya ce fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wallahi sai mun tambayi waɗanda muka aiko musu manzanni wala nas'alanna almursalina kuma wallahi sai mun tambayi su manzannin da muka aiko din falanaqussanna alaihim bi'ilmin kuma wallahi sai mun basu labarin duk abin da suka aikata da ilimi wa ma kunna gha'ibin lokacin da suke aikata abin da suke aikatawa lokacin da suke fadin abin da suke fada bamu kasance mun faku ba muna nan shine Allah ta'ala a wani wajen yake cewa waqifuhum innahum mas'ulun ku tsaye da su sai an tambaye su kowa sai an tsaye da shi an tambaye shi waqifuhum innahum mas'ulun filin tashin alkiyama ba wanda zai wuce shi yasa annabi sama a hadisi yake cewa la tasulu qadama 'abdin yawm alqiyamati hatta yus'ala an 'ilmihi an 'umrihi fima afna wa an shababihi fima abla wa an 'ilmihi fima 'amila bihi wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa dan adam ba zai wuce ba kafafuwansa ba za su wuce tashi filin tashin alkiyama ba sai an masa tambayoyi tambaya ta farko an umrihi fi ma afna da Allah ya bashi rayuwa yayi karar da rayuwar tasa rayuwa duka Allah baka shekara 80 ko 90 ko 100 ko 70 ko 60 ko 20 ko 30 to sai an tambaye ka rana rana awa awa minti minti sakon sakon sai an tambaye ka me kai da su wa an shababihi fi ma abla sannan za a tambaye mutum game da kuruciya saboda kuruciya samartaka wannan lokacin shi yafi tsada a rayuwar mutum daga shekara 15 zuwa shekara 35 wannan sinnul bazli wal ata'i ce lokacin da mutum yafi karfi lokacin da ake tsammanin ya bada lokacin da ake tsammanin yayi ma wasu hidima lokacin da ake bukata zai iya daukan nauyin wasu 15 zuwa 35 wannan shine kauli raji 15 zuwa 35 wannan lokacin yana da tsada a rayuwarka kada ka sake wani ya maka wasa da wannan lokacin kakka sake wani ya ja kai bata maka rayuwa a wannan lokacin kwakwalwarka tana da karfi a lokacin gabobinka suna da karfi a lokacin tunaninka na da kyau a lokacin duk abin da kaga dama ka zuba ma kwakwalwarka na ilimi da fahimta da basira to za ta dauka duk abin da kake son kai na kai suna a duniya zaka iya yi a wannan lokacin duk abin da kake so ka samu na lahira a wannan lokacin zaka iya samu amma idan kabari suka wuce maka to shikenan kai shekara 35 ana ce ma baba ka je siyan gyada mai gyada ta kama ce ma baba kuma girman kudi da ita kila ma ta kusan tafe kawai sai ta ce ma baba wai ka kusan mutuwa ke kaga wannan lokacin shike to sai amma mutum tambaya sanu wa an ilmihi fi ma amila bihi sannan za a tambayi mutum game da ilimin sa aikin ne da shi da Allah ta'ala ya bashi ilimi a kowane fanni nan ilmi ba ana nufin ilimin addini ba kawai duk ilimin da ka koya sai amma tambaya kansa ka je ka koyi lauyanci sai amma tambaya kan lauyanci me kai da shi ka rika cin hanci an rika hada baki da kai mutum ya kashe mutum ya zo ya ce maka a ai yana son kawai a ce baka bai kashe ba a kashe magana a duniya ko an kashe ta a duniya ba za a kashe a lahira ka je ka karanta engineering an hada baki da kai an yi cuta a zo ai gini mara kyau ko ai abin da ba shi kenan ba za ka bada amsa duk ilimin da kai ba ilimin Allah kawai ba ilimin addini kawai ake nufi manzo Allah sassama ya ce wa an ilmihi fi ma amila bi ilimin ka sai an tambaye ka game da shi sannan wa an malihi tambaya bi dukiya tambaya bi za a min aina iktasaba wa fi ma anfaqa ta ya ka nema kuma ya ka kashe kaga ita kadai take da wannan tambayoyin sauran duk suna da tambaya daidai amma dukiya sai aka ce fi min aina iktasaba wa fi ma anfaqa ta ina suka zo sannan ta ina suka tafi سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يما تشوا لا لوم في المال دوكيا با ابزر جيبتي ان اكتسب من خير وانفق في حق شرعي بي دوكيا تكي نيما ان اكتسب من خير ان نيمت تا هانيا حلال تا هانيا الخير سنن وانفق في حق سنك ايوتر دا ايتا اچن ابندا الله يكي سو ya yadda da shi aka aiwatar da ita a kan gaskiya to shikenan dukiya za amsa wannan tambayoyin kagan an tambaye shi aka ce min aina iktasabta hadha almal sai ce min khayr wa fima anfaqtahu sai ce fi haqq kuma ba ƙarya rana gaskiya da gaskiya ce zalika al-yawmul haqq rana gaskiya ce harshe ma ba zai magana Allah ya tsare to kaga shine wannan sannan Allah ta'ala yake cewa wa yawma yunadihim fa yaqulu madha ajabtumul mursalin tambayar da za a mana kenan wa yawma yunadihim Allah zai kira kowa da sunan shi da sunan mahaifinsa da sunan mutum da sunan mahaifinsa za a kira shi a filin tashin alkiyama sai Allah ya ce madha ajabtumul mursalin me kuka amsa ma manzanni ba ƙarya ranan madha ajabtumul mursalin me kuka amsa ma manzanni kun amsa kun bi su ci su kaga wannan tambayar da za a ma ɗan adam tambayar da za a ma waɗanda aka aiko ke hada su'alu mulqa ala al-mursali ilayhi wannan ita ce tambayar da za a yi ma waɗanda aka aiko ma manzanni ma za a ajabtu min mursali me kuka amsa ma manzanni su kuma manzanni Allah ta'ala yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu ma za ujibtu su kuma manzanni sai Allah ya tambaye su ya ce musu me ma za ujibtu me aka amsa muku da kuka je kuka isar da sako kaga ba Allah ta'ala zai tambaye su akan cewa sun isar da manzanci bane tambayar da za a musu ma za ujibtu duk da akwai tambayar da za a ma annabi Isa a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah za a ma annabi Isa wannan tambaya Allah zai tambaye annabi Isa alayhi salam ya ce masa a anta yanzu kai ya Isa dan Maryamu kai ne ka je ka ce ma mutane ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah ku rike ni da ni da uwata Maryamu a matsayin abin bauta ko mabayan Allah annabi Isa zai ce in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub shi ya Allah madaukakin sarki inna fada ka san inni na fadan musu haka ya Allah ka san domin ta'lamu ma fi nafsi kana sane da abin da ke cikin raina wa la a'lamu ma fi nafsi ya Allah ban san abin da ke ranka ba kuma kai ne masanin gaibi abin da yake a fake ma qultu lahum illa ma amartani bi أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم يا الله ما دوكني سكي أبند كشي أمفأ مسو سبوتا ما الله شي كدي أما سعين أبنججنا كما أبنججن سو شي نجينا شي مسو يا الله بانشانزا ما غانا با توكاغا تنبير منزني ماذا أجبتو ميعك أمسا بكو tambayar waɗanda aka aiko ma manzanni ma za a ajabtumul mursalin me kuka amsa ma manzanni kaga ashe kowa za a tambaye shi malamai suka ce tambayar da za a ma manzanni tambaya ce ta me tambaya ta sanarwa Allah ta'ala ya sani kuma tambaya ce ta gaskata su su'alu tasdiqin ne tambaya ce ta amsa ta gaskata su Allah zai tambayi manzanni domin ya gaskata su shi yasa ai ranar da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ya isar da sako na ƙarshe a aikin haji a hajjin sa na ban kwana ai ya ce ala hal ballaqtu yace na isar da sako sahabbai suna cewa qad ballaqta sai Annabi sume ya daga hannu yace allahumma fashhad ya Allah ka zama sheda na ya Allah ka zama sheda na ya Allah ka zama sheda so da kaga Allah ta'ala tambayar da zai ma manzanni ba tambaya bace ta me ta bai sani ba sannan ba tambaya bace su kuma za a musu tambayar walakantawa a'a tambaya ce su'alu tasdiqin ci tambaya ce ta gaskata su sannan mu kuma waɗanda ba su amsa saƙon annabawa ba su kuma za a musu su'alu tawbihi wa taqri'i tambaya ce ta walakantawa kamar yanzu misali ɗalibi bai je makaranta ba jiya sai yau ya zo makaranta ga rijista a hannun malam ya tabbatar da ya kira suna kafin lokacin zuwa da safe sannan gabta za a tashi ya je ya kira suna duk sunansa an sa mai suka bai zo ba ba da shi aka zo makaranta ba da shi aka tashi ba wane ce yes ya amsa ya fito da shi ya ce tsayana ce baka zo makaranta jiya ba ko me zai ce tambaya ce yake masa ta bai sani ba ko ya sani ya sani a tambaya ce ta tun daga nan ka fara gane matsayinka so da ka za a tambayi waɗanda aka aiko mawa ma za a ajabtu lil mursalin me kuka amsa ma manzanni kun amsa musu kun bi su wanda ya amsa ya tsira wanda bai amsa ba kuma ba yi da amsa wal iyazu billahi to kaga shi ne wannan al-imamu al-mawardi rahmatullahi alayhi a cikin tafsirin sa an-nukat wal uyub yace la nas'alanna alladhina ursila ilayhim an qabuli risalati wal qiyam bi shurutiha. Wallahi za mu tambayi manzannin mu, kaba Allah yana cewa za mu tambayi manzanni, za mu tambayi kai waɗanda muka aika musu, waɗanda aka aiko manzanni zuwa gare su, an qabuli risalati, shin sun karbi saƙon Allah? Wal qiyam bi shurutiha, sannan kuma shin sun tsayi akan sharɗin saƙon Allah? Domin ba kawai kace kai imani ba, sai kuma ka ci gaba da aiki ya kai imanin murji'a, masu cewa an ka faɗa da baki shikenan kawai ya isa, kuma ba za ka saki cewa komai ba, za ka yi komai ba, ko kai ko ka kai aiki shikenan kana nan da yadda kake, kuma aljanna sai ka shi. Sannan sai ya ce wala nas'alanna al-mursalina an ada'i ar-risalati wal amanati fiha, sannan tambayar da za a ma manzanni ita ce tambaya game da sun isar da saƙo, kuma sai rike amana, Allah ya fi su sanin sun isar, Allah ya fi su sanin sun isar. Amma abin da yake shine zai musu tambaya ce domin ya gaskata su, kuma zai yi tambaya ne domin ya kunyata waɗanda suka ƙaryata su, kuma wannan abin takaicin zai faru ne a gaban kowa, fa a gaban kowa. Sannan Allah ta'ala ai ya game a wani wajen yace fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malu, Allah sai da ya rantsuwa yace fa wa rabbika wallahi na rantsi da ubangijina lanas'alannahum ajma'i dukkanin su mun musu tambaya amma kanu ya'malun a game da suke abinda suke aikatawa a duniya. Kaga za a tambayi manzanni, za a tambayi waɗanda aka aiko mu manzanni, sannan ba satan ansa rana, ba satan ansa, ba za ka makala wata takarda ba ka shige da ita, sannan wani ba zai rika faɗa ma amsa ba, karka ɗan taɓa wani a gefe kana cewa me amsa tambaya ta farko, babu. Ranar kowa nafsi nafsi ne, kowa tashi tafi shi shi, baba ba zai amsa ma ɗansa tambaya ba, ɗa ba zai amsa ma babansa ba, miji ba zai amsa ma mata ba, mata ba za ta amsa ma mijinta ba, kowa kan shi ya sai. Duk soyayyar da kake ma wani ba za ka iya amsa masa tambaya, in ya tanaji amsan nan tun daga duniya, to sai Allah ta'ala ya ba shi dama. Yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirati, Allah ta'ala yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da shi, bil qawli thabit, da magana tabbatacciya, fil hayati duniya, a rayuwar duniya. In kai imani da Allah ba za ka riƙa zamiya ba, yau kana can gobe kana can, in dai imaninka na gaske ne. Wa fil akhira, sannan ranar lahira ma Allah zai ba mutum dama ya amsa tambaya cikin sauki, cikin sauki, kawai kana zuwa ana maka tambayar nan sai ka amsa. Ma za ajabtumul mursalin, me kuka amsa ba manzanni, kawai sai ka ji amsa ta zo maka, sai ka bada amsa cikin sauki, shikenan sai a ce ka wuce. Ka kwatanta in kai ɗalibi ne, ko ka taɓa bin rayuwa ta ɗalibta, ya ɗalibi yake ji a jarabawa a masa bai amsa tambaya ba, kuma ka san tambayar baki tafi, kuma musamman ka zo ne za a ɗauke ka aiki, a gayyato wasu masana a fanninka kamar su goma, a sa maka kujera a gabansu kawai ka tsaya, kana amsa tambayar wancan baka gama ba, kana ɗan sai wani ya jefo maka tambaya, ko kuma wani zubin da gangan, wani na maka wata tambaya sai wani ya maka wata, kafin ka amsa ɗaya kuma wata ta zo, ana nufin ka haɗa duka biyu a gane ƙwaƙwalwarka, aikin da za a ɗauke ka idan mutum biyu suka zo suna da buƙata a lokacin za ka iya biya musu? To a duniya fa kenan, ya mutum yake ka gan shi diya jike, ka ga mutum ya je interview da AC amma yana zufa, ya fito sharkaf, ko kuma ya je yana neman wata takarda ta jami'a ko masters ko degree ko PhD, ya yake yi ranar defense ɗinsa? Kwatanta wannan ka gani, to ha a nan ana lalacewa ai ciwa-ciwa, ana ciwa-ciwa, amma wancan ranar zalika yawmul haqq, ranar gaskiya da gaskiya ce, kaga akwai tambaya. al-imamu abu hayyan rahmatullahi alayhi yake cewa wa su'alul umami tambayar da Allah zai ma al'ummatan da ya aika musu da manzanni taqrirun wa tawbihun tabbatarwa Allah yake wa tawbihun kuma Allah zai ne domin ya kunyata waɗanda basu amsa ma manzanni kiran da suka yi ba ya'qibul kuffara wal usata azaban abinda zai biyo bayan waɗanda suka kafirce suka saba shine azaba ciki in akai tambayar nan dama amsar an santa ai kaman misalin da muka buga na dalibi kai ne baka zo jiya ba ko ko yace eh ko yace a'a shine dai in yace a'a ba shi bane kaga ya sake ƙarya ya sake makan shi wani laifi in yace shine kaga yana nan shine din da to an yi ne domin tun a lokacin ya gane matsayinsa ya gane cewa fa laifin da yayi babba ne sannan wa su'alul rusuli tambayar da Allah zai ma manzanni ta'anisun shi kuma kwantar musu da hankali Allah yake natsar da su Allah yake ya'qibul anbiya'a thawaban wa karamata abinda zai biyo baya shine sai Allah ya ba su lada na sakon da suka isar nashi wa karamatan kuma Allah ya ƙara girmama su a filin tashin alƙiyama manzanni sun isar da sako daga cikin siffofin manzanni da malamai suke ambatawa akwai at-tabligh akwai isarwa babu wani annabi da Allah ta'ala ya taba aiko shi ya boye sako daya i shi yasa Allah ya ce ma annabi sama ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas Allah ya ce ma manzon Allah sama duk sakon da Allah ya bashi ya isa idan bai isar da sako daya ba to duka sakonnin Allah bai isa ba shi yasa a wata qira'a fama ballaghta risalati to da kaman zanni daga cikin sufofin su akwai isar da sako to idan Allah ya musu tambayar nan ma za ujibtu tambaya ce ta a kwantar musu da hankali tambaya ce ta a ƙara darajar ta su a filin tashin alƙiyama in a duniya baka ga Allah ba ka ƙaryata manzannin sa to yanzu gashi an zo ana keke da keke ni na aiko su Allah zai ce ni na aiko su kai ka ce ba ni na aiko su ba ko to ni na aiko su kaga su manzanni an kwantar musu da hankali shi kuma wanda ya ƙaryata shiga uku Allah ya tsare wannan ayar ta fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim da makamantanta kaman su waqifuhum innahum mas'ulun ko kuma yawma yajma'u Allahu rusula fa yaqulu madha ujibtu ko kuma fa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun ayoyi ne da suke tabbatar da cewa za a yi tambaya a tashin alkiyama to amma kuma an samu wasu ayoyin su kuma suna nuna cewa ba za a yi tambaya ba wasu ayoyin sun zo suna cewa babu tambaya a lahira su kuma wannan ayoyin sun zo sun ce akwai tambaya kuma har da rantsuwa ma hala nas'alanna kaga rantsuwa ce ga lamul qasmi sannan kuma bayan lamul qasmi sai me sannan ga nunu tawkid fala nas'alanna alladhina usila ilay wa la nas'alanna al-musali fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malu wa qifuhum innahum mas'ulun kaga duk sun ce za a yi to amma an samu wasu ayoyin su kuma suna cewa me ba za a yi tambaya to akwai cin karo alqur'ani kenan alqur'ani yadribu ba'dahu ba'dan sashin suna dukan sashi ne halil qur'ani yunaqidu ba'dahu ba'dan qur'ani wani sashin suna nawawara wani sashi ne kalla wa hasha alqur'ani yufassiru ba'dahu ba'dan wa yusaddiqu ba'dahu ba'dan qur'ani sashin suna gaddata sashi sashin sa na karfafa sashi sashin sa na fassara sashi to ya akai waɗannan ayoyin fa yawma idin la yus'alu an dhanbihi insun wala ja Allah ta'ala yace a wannan ranar ba za a tambaye mutum ko aljani game da laifin da yayi ba sannan Allah ta'ala yace wala yus'alu an dhunubihim almujrimu ba za a tambaye mujrimai masu laifi game da zunubansu ba wannan ayoyin suna kora ne suna kora tambaya a lahira cewa babu tambaya a lahira su kuma wannan cin ayoyin suna tabbatarwa to babban malami al-allamatu al-qur'ani al-allamatu shankiti rahmatullahi alayhi yana da littafin sa mai muhimmanci duk dalibin qur'ani wajibi ne karanta wannan littafin daf ihamil ittirabi an ayatin kitab, wani littafi ne ka zabi duk abin da kafi so ne dadi a duniya, wanda kafi jin dadin cin shi, ko kai dalibin ilimi ne daidai yake da wannan abun yafi shi, littafi ne mai dadi. Ayoyin Qur'ani da ake tsammanin kamar suna cin karo da juna, to su ne ya rika daukan maka sura bayan sura, tun daga suratul fatiha har suratul nas, ayoyi 114 din nan su ne surori 114 ya rika daukar su. Duk ayar da kake ganin akwai rikitarwa a fassarar ta, kamar ta ci karo da wata, sai ce maka a'a babu cin karo a tsakanin su, wannan ga yadda ake fassara ta, wancan ga yadda ake fassara ta. Kafin ka karanta za ka ji kwakwalwarka ta yi nauyi, amma da ka karanta kawai sai ka ji kamar an sauke maka wani kaya mai nauyi daga kanka. Saboda me? Ka fita daga hayyizul ishkal, ka fita daga dabaibayi na hudu. To ya ba da gudunmuwa a game da waɗannan ayoyi, ya haɗa su, ya ce an samo alal aƙalli za ka iya fassara uku. Ayoyin da suke cewa za a yi tambaya, fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim waqifuhum innahum mas'ulun wa yawma yunadihim fayaqulu madha ajabtum al-mursalin yawma yajma'u Allahu rusula fayaqulu madha ujibtum. Kaga da ayoyin da suke magana akan cewa za a yi tambaya a lahira, ko to su kuma me? Fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan, ba za a yi tambaya ba kenan su kuma. To ya ake yi? Yace akwai fuskoki guda uku da suke hada waɗannan ayoyin kuma su fassara su ba tare da cin karo. Yace al-awwal wa huwa awjahuha, fuska ta farko kuma ita ce fuska duk da tafi. Wa huwa anna su'ala isma, tambayoyin da za a yi a lahira kala biyu, su'alu tawbihin wa taqri'i wa adatuhu ghaliban lima. Akwai tambayoyin da za a yi a lahira, tun a duniya ma tambayoyi kala biyu ne. Akwai tambayar da ake maka an san amsar, amma so ake a tozarta ka a tambaya. So tari akan yi wannan tambayar ne da lima, dan me? Kamar yanzu misali, ka aiki ɗanka ko ka aiki wani yaranka ya je ya biya maka wata bukata, sai ya dawo ya daɗe bai dawo ba, ya je ya tsaya ya yi wasa a hanya. Da ya dawo sai ka ce masa, dan me ka tsaya a hanya? Dan me ka tsaya a hanya? Tambaya ce ta sauki? Tambaya ce ta faɗa. Shi yasa Balarabe yake ce mishi ta'anibun, dan me ka je ka tsaya a hanya? Kaga yanzu kwairi kake ba shi ke, wannan tambaya ce ta kwairi. Ya yi laifi, so kake kare kanshi, to akwai yin wannan tambaya. Sannan akwai su'alu istikhbarin wasti'la, akwai tambaya ta neman sani. Misali, da ka aike shi sai ya je daɗe a hanya, sai ka ce me ya tsaye da kai a hanya? Me ya tsaye da kai a hanya? Yana da bambanci da ya ka tsaya a hanya. Ya ka tsaya a hanya tuhuma ce, amma me ya tsaye da kai a hanya, kaga kila akwai tausayi ma a zuciya, kaga kila kana son ya baka labarin wasu gwagwag wani abu da ya gamu da shi na damuwa a hanya, shi ya tsaye da shi, sai ya ce wallahi baba aike ke ta ce ta yi faci. Kaga daga nan sai ka ji wani tausayi ya kama, kuma kaya mai nauyi ka sa shi ya ɗauko, ko kuma masin janka ne ka aike, sai ce wallahi mashin din ne ranka ya daɗe, wallahi faci biya min a hanya. Kaga daga nan sai ka tausaya ma, daga nan sai ka ce to ai sabo taya ya kamata ka siya. Kaga suna da bambanci. To akwai su'alu tawbihin wa taqri'in, akwai su'alu istikhbarin wa isti'lal. To shine sai yake cewa fal musbatu huwa su'alu tawbihi wa taqri'in, tambayar da za a yi a lahira ita ce tambaya ta tozarta, ita ce Qur'ani yake tabbatarwa. Masu laifi tambayar da za a musu a lahira tambaya ce ta awalakanta su, tambaya ce ta Allah ya san abin da suka aikata. Allah sai ya ce musu, ku ne kuke ta shashanci a duniya? Za su ce a'a. Ku ne kuke ta tsiyata kunku a duniya? Ku ne kuke ta zalunci a duniya? Kaga tambaya ce ta muzantawa, tambaya ce ta walakantawa. Amma tambayar da aka kore, wal manfiyu su'alul isti'lami wal istikhbar, tambayar da ba za a musu ba ita ce tambaya a matsayin ba a san me suka yi ba. Ba za a musu wannan tambayar ba. Za a musu tambaya ta a walakanta su alhali an san abin da suka aikata, amma ba za a musu tambaya. Masu laifi ba za a tambaye su akan abin da ba a sani ba. Saboda haka da Allah ya ce fa yawma idin la yus'alu an dhanbihi insun wala jin, ba za a tambayi aljini ko mutum game da laifinsa ba. To ba za a tambaye shi game da ba a san laifin ba, amma za a masa tambaya a matsayin dan a walakanta shi kuma an san abin da ya aikata a duniya. Mun gane wannan fuskar ai sosai sosai. Shi yasa malam ash-shafi'i rahmatullahi alayhi yace ita ce dittafi, za a yi tambaya ta tozarci amma ba za a yi tambaya ta neman labari da ilimi ba. Wanda yake tambaya ya san abin da suka aikata. Gashi can yace fala na qussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibi, duk abin da kai Allah yana gani. To in ya tambaye ka yana ma tambaya a matsayin bai sani bane ka bashi labari? Yana ba tambaya ne a matsayin ya sani, yana yin tambaya ne domin a tozarta mutum. Allah ka tsare ku. Fuska ta farko ce. Shi yasa zaka ji an musu tambaya sai a ce alam ya'tikum nabi? Alam ya'tikum nabi? Ashe me gargadi bai zo muku ba? Sai su ce me? Ana za su ce ya zo mana. To kaga akwai tambaya kenan. Ashe tambayar da aka kore tambayar neman labari ba ta. Ba za a tambaye ka a matsayin ba a san abin da ka aikata ba. Za a mataka tambaya ne a matsayin an san abin da ka aikata da kuma tsiyatakun da mutum ya yi. Fuska ta biyu ita ce fuska ta cewa lallai a kiyama annal qiyamata mawaqifu muta'addida. Filin tashin alkiyama mataki-mataki ne, wuri-wuri ne. A wasu wajajen za a yi tambaya, a wasu wajajen kuma babu tambaya. Fuska ta farko ce. So daga ayoyin da suke cewa za a yi tambaya a wani wurin za a yi tambaya, amma idan mutum ya tsallake ta ko wani wajen shi kuma ba tambaya. Suka ce ita ce fuska ta biyu. Fuska ta uku suka ce ita ce tambayar da za a yi tambaya kan tauhidi. Kafirai za a tambaye su kan tauhidi, amma ba za a yi musu tambaya kan sallah, ba za a yi musu tambaya kan azumi. Ana zuwa ku ne mushrikai su ce e mu ne, ku ne kafirai e mu ne, sai a ce to koma nan gefe. Shi kenan ba tambayar da za a sake musu. In ka ga an maka tambaya a lahira bayan ka ci tambayar tauhidi a wannan fasaha, domin kafiri ana masa tambaya babu tauhidi, to shi kenan duk sauran abubuwan ai masu sauki ne. Yi to ci tambayar za a musu. Ka je neman admission ka ci English, sai me kuma magana ta ƙari. Ka ci English a Najeriya, ba ni da English, an gama magana. Shi kenan magana ta ƙari. Babban sharaɗin da ake buƙatar ka zo gaban Allah da shi ba shi. Cikin malaman da suka bada wannan ma'ana akwai al-Imam al-Hulayn, ɗaya daga cikin malaman al-Imam al-Baihaqi rahmatullahi alayhi, ɗaya daga cikin almajiran al-Imam Ahmad bin Hanbal, kuji kansa a ile, ya ba da wannan ma'ana cewa tambayar da za a yi ita ce tambayar tauhidi, amma tambayar da aka kore ita ce tambayar sauran abubuwa. Ba za a musu tambaya kan sallah ba, ba za a musu tambaya kan azumi ba, ba za a musu tambaya, domin duka idan ba su zo da tauhidi ba sauran duhu sassu ne. Shi ne Allah ta'ala zai musu wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Za a zo da duk abin da suka aikata na alheri, za ka samu wani kafirin ba wanda ya kai shi kirki, jin kai, tausayi, taimako, ba da gudunmuwa. Akwai su aiko ha a wannan zamanin duk muna da su. Kyauta akwai wanda za ka samu kafiri ne amma duk wani littafi na nuna daraja who is who, to akwai sunan shi a ciki. Kafin ya mutu ya ɗauki nauyin marayu guda dubu kaza, kafin ya mutu ya gina wurare na jin kai guda kaza. Wallahi dai aikin banza me yasa ya zama aikin banza? Dan bai da sakamako a lahira. Allah ta'ala ya saka masa a duniya. Me yasa sakamakon da Allah yake masa a duniya? Shine Allah zai sa ya daukaka a duniya ai ta fadin sunan sa har ma ai gunkin shi. Duk inda ka bi sai a ce ga mutumin sa, shikenan masa sakamakon sa. Sannan ai ta bashi irin allan nan masu kyalli, ai ta bashi duk ya cika dakin shi da su, ono kaza, on ono kaza, an bashi kaza na ono, an girmama shi kaza, an bashi kaza, shikenan Allah ya biya shi. Sannan idan ya bada wata gudunmuwa ta miliyan 100, sai Allah ya bashi biliyan 1 a duniya. Ya ci gaba da yi. Amma idan ya je lahira bai da komai, sai an zo da ayyukan gabaki daya a nuna masa, sai a ce baka cika sharadi ba. Da ka cika sharadi kaga sakamakonka, amma tunda baka cika sharadi ba, sai Allah ya ba mala'iku umarni, sai ya ce a sheke aikin sa ya zama kaman kura a gaban sa, sai a tafi da shi wuta. Shi yasa duk kirkin ka idan baka ma Allah kirki ba, kayi aikin banza. Duk kirkin ka ka zama mutumin kirki, duk abin da zaka aikata, amma Allah baka masa adalci ba, kai da shi ne Allah ba, baka bauta masa ba, wallahi ka yaudare kanka, kayi aikin banza. Shi yasa kada wani ya yaudare ka ya ce maka ka zama mai kyawawan dabi'u amma baka da addini. Hada siki ha manzon sama me yasa ya ce mutum yazo neman aure a bincike shi abu biyu. Idza ja'akum man tarduna dinahu wa khuluquhu fazawwiju, bi ake dubawa, a duba alaƙar mutum da Allah, sannan a duba alaƙar shi da mutane. In ka kyautata ma bayi baka kyautata ma Allah ba, kayi aikin banza. In ka kyautata ma Allah subhanahu wataala baka kyautata ma bayinsa ba, kayi aikin banza. Duka biyin ake so kai, an tuhsina lil haqq wa tuhsina lil khalq, ka kyautata ma Allah ubangijin gaskiya, sannan kuma ka kyautata ma bayinsa. Sai ka hada bi, kar ka zama kai mutumin kirki ne amma kuma ba tauhidi ba sallah, ba tauhidi ba sallah ba azumi, to kaga mutum yayi aikin banza. To wannan fassarorin duka guda uku, amma ta farko tafi ita ce tambayar da aka kore, ita ce tambaya a game da tambaya ta a nemi sani. Allah ba zai musu tambaya a matsayin bai sani ba, amma za a musu tambaya a matsayin an sani, kuma tambayan nan za a yi ne domin a tozarta su, tambaya ce ta a walakanta su, tambaya ce ta a nuna cewa an san abin da suka aikata a duniya. To kaga fuskar da malamai suka hada waɗannan ayoyin kenan, da masu kora cewa ba za, masu kora tambayan lahira da masu kuma tabbatarwa. Ayoyin da suka ce za a yi tambaya a lahira ga fassara su, ayoyin da kuma suka ce ba za a yi tambaya a lahira ba, su kuma ga fuskar su. Da masu cewa za a yi, da wanda suke cewa ba za a yi ba, dukkanin su ga fassara su. Mun gane. To shine Allah ta'ala sai ya ci gaba da ce mana falana qussanna alaihim bi'il, kuma wallahi sai mun ba su labari da ilimi. Za a ba su labarin abinda suka aikata a matsayin an sani. Yanzu walillahi al-mathalul a'la, ya kake jin lecturer ka yazo ya tsaya a gaban ka ya san abin da yake, sai ka ji dalibai suna bada labari suna cewa wallahi malamin nan tunda ya fara daukan mu makullin shi kawai yake shigowa da shi aji, ko ba taba mai gyara ba, ya gama burge ka. Ko to kaga a duniya kenan. To Allah ta'ala wanda in ka shiga cikin duhu ka aikata duk abin da ka gani ka aikata, to yana sanar da shi, to shi zai baka labari. Kaga shine falana qussanna alaihim bi'i, za mu ba su labari alhali muna sani da ilimi, za mu ba su labari da tabbas. Wa ma kunna ghaibi, lokacin da suke aikata abinda suke aikata ba mu bako ba, a gaban mu su kai muna kallon su. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'u wala khamsatin illa huwa sadisu wala adna min dhalika wala aktharu illa huwa ma'ahum ayna ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamah asahu Allahu wa nasu. Idan kuka je ku bi kuka kulla abinda kuka kulla ku uku, to Allah yana nan, shine na hudu, yana sani yana kallo duk abinda za ku yi ku shirya. In ku shida ne, in ku biyar ne, to Allah ne na shida, yana kallo yana ji duk abinda za ku kulla, ko na alkhairi ko na sharri, yana kallo ba zai fa kun masa. In kai kadai ma ka shige daki kai ta asarka, yana kallo kuma zai baka labari ranan lahira. To kaga shine wannan babban malami al-Imam Ibn Jarir al-Tabari yake cewa fala nukhbiranna ar-rusula wa man arsaltuhum ilayhi bi yaqin ilmi bima amilu fi ad-dunya, Allah yana cewa zai bada labari ga manzanni, zai bada labari ga waɗanda aka aika musu da manzanni a game da abin da suka aikata a duniya, kuma zai bada labarin nan ne da tabbas. Ilimi ne kan hujja, wanda ya sani zai baka labari. Yanzu misali a ce mutum ya je yana aikata wani laifi, ashe akwai ɗan sanda a wajen, ya makale yana kallon shi a gefe da fararen kaya, ko kuma waɗannan wanda suka fi ‘yan sanda SSS wanda za su iya shigowa cikin mutane su yi ta rayuwarsu, duk abin da za ka faɗi ka faɗi, suna nan suna naɗa, an ma su yi abokantaka da kai, to sai su makale, sai an je kotu, an kama mutum an kai kotu, kawai sai su bayyana, kuma har da kyamara ma suka je. Shikenan, kawai da zai fara ba da shaida, kawai sai ya ɗana kyamara ya sa bidiyo, kawai ga yanar lokacin da mutum yake abin da yake duk suna kallo. To ya mutum zai ji? To wannan Allah ta'ala ake magana kai, Ubangijin waɗannan wanda ya ba su ji, ya ba su gani, ya ba su ido, ya ba su basirar da suke yin aikinsu da shi na gano masu laifi, to shi ne zai ba da labarin kowa abin da aka sa, har da su in sun ba su yi gaskiya ba, da Allah zai ba da labarin abin da suke. Ka gani? To Allah zai ba da labari ga manzannin, kuma Allah zai ba da labari ga waɗanda aka aiko musu da manzanni. Wa ma kuntu nahaytuhum anhu, sannan Allah zai ba da labarin abin da ya hana su suka aikata kuma, da kuma abin da ya umarce su da shi. Wa ma kunna gha'ibina anhum wa an af'alihim allati kanu yaf'aluna, Allah ya ce ba mu faku ba a lokacin da suke aikata abin da suke aikatawa, da abin da suke faɗa, da abin da za ka faɗi, da abin da za ka aikata, da abin da ka kudurta a zuciyarka, da Allah subhanahu wa ta'ala ya taskance shi, ya san shi, kuma zai ba da labari a filin tashin alkiyama, a ranar da za a yi tonan silili, ranar da za a fito da ababen da aka ɓoye. Allah ka rufa mana asiri. Wasu ayoyin Allah ta'ala yana cewa a cikin su, hadha kitabuna yantiqu alaykum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun, Allah zai ce hadha kitabuna, ga littafin, yantiqu alaykum bil haqq, littafin yana muku magana da gaskiya, ba za a fice ka ba abinda kai da an rubuta. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun, Allah ce dama muna nan muna rubuta, muna nasu, muna naqalu kenan, ay inna kunna nanqulu, mun kasance muna rubuta, muna taskance abinda kuke aikata. Akwai file, akwai files, akwai fayiloli da za a zo da su kundi-kundi na ayyuka, kuma littafin nan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, duk abinda kai ko mun kankanta sa littafin nan an rubuta a cikin sa. Kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhrij lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura, ikra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba, kowane dan adam Allah ta'ala ya sanya masa recorder fi unuqihi, a wuyansa akwai recorder da ke nadan abinda mutum yake aikata, Allah ya sa masa. Ka san black box, black box na jirgin sama wanda in jirgi ya ɗaiɗaice ya lalace wal iyazu billahi ya haɗari kowa ya mutu, to shi wannan black box din yana nan a sunduqul aswad, shi zai ba da labari har da maganganun da pilot din ya rika yi, da maganganun da injiniyoyi suka fara yi, da lokacin da komai ya rikice musu har zuwa mutuwar su, da yadda abubuwa suka faru, duk wannan black box din sunduqul aswad din shi za a je a dauko, shi zai ba da labarin me ya faru. To shi ne Bature da ya tashi jirgi wai ya kwaikwaya. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi, shi ne wannan black box, komai yana ba wani abin da zai faru. So da ka mutum kawai abin da ake bukata ya kokarin gyara halayensa, ya roki Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi wajen yakar san zuciyarsa da kuma yakar shaida. In Allah ya ba mutum wannan, to mutum ya ji daɗi. Allah ya shirye mu, Allah ya albarka a cikin rayuwarmu, Allah ya ji kan mahaifanmu, Allah madaukakin sarki ya gafarta mu waɗanda suka rasu, waɗanda suke da rai Allah ya ƙara ma rayuwarsu albarka, Allah ya saka ma malamanmu da alkhairi, waɗanda suke da rai a cikinsu Allah madaukakin sarki ya ƙara ma rayuwarsu albarka, Allah madaukakin sarki ya shirye mu, ya shirye zuriyarmu, ya ma rayuwarmu albarka. Ni zan karanta, wanda sunana aka rubuta. to wannan takadda ce aka kawo ta jama'atu izalati bid'a iqamati sunna zariya orphans and this advantaged persons here and zakat committee aka ce majalisan tafsir masallacin Ibn Qayyim malami aka ce assalamu alaikum takardan neman taimako dan tallafawa marayu da sanar da account number a wajen tafsir wato wannan takaddar takadda ce ta sanarwa ta kungiya kula da marayu da kuma gajiyayyu kuma bukata mun san halin da ake ciki a yau kowace shekara ana maganar neman taimako na marayu a tsarin kowane masallaci an sa su za su yi nasu sannan kuma akwai na local government sannan kuma akwai na jaha sannan akwai na ƙasa wanda alkhairi ne babba yana yayin mutane damuwa da yawa to shine aka ce a madadin committee da aka ambata ana sanar da ku cewa a sakamakon tattaunawa tsakanin committee da shugaba Mallam Sani Yakubu ya amince kuma ya yadda ya kuma ba da umarni akan mu rubuta muku wannan takarda ta neman taimako ta arka neman taimako ma committee marayu na Zaria local government taimako a lokutan tafsiri a dukkan inda ake tafsir a Zaria local government sannan a rika sanar da account number na committee shugaban committee marayu na masallacin shine zai zama wakilin ana ji ai in ba a masallaci bane za mu tuho wakili a wuraren tafsirin mata za mu nada wadda za ta zama wakiliyar mu da fatan Allah ya saka wa kowa da alheri ya sa mu zama cikin bayin da za su yantu a wannan wata za mu rika aiko da sunayen da suka tuho ta account dan karantawa assalamu alaikum account number gashi nan 00222784 unity bank na biyu sufuri guda uku sannan sai biyu sai takwas sai uku sai biyar sai uku sai ɗaya sai takwas bankin Jaiz Bank sanarwa Yusuf Namadi shugaban kwamitin marayu Zaria local government da sanar sai aka sake bada kuma wasu account number ɗin sun ko sun kuma mai ma'anarsu masu nan da yawa sannan sai waɗanda suka bada taimako ta banki daga ɗaya zuwa shi daga watan Ramadan akwai Mustapha Muhammad 500 wani bawan Allah 500 wani bawan Allah 1000 Muhammad Ibrahim 2000 Salihu Muhammad 1000 to wannan sun tura ta Unity ba sai ta Jaiz Bank Zainab Sani Sambo 2000 Ibrahim Azma 2500 Sa'ida Hamza Sa'ida 500 Muhammad Wasish ko Wasi'u ne ko waye Jibril 100 Muhammad Adam Ahmad 2000 Zainab Garba Muhammad 3000 Amina Ibrahim 100 wallahi ga sakon committee an karanta ina ganin masallaci ni a shawara ta sai su ga da neman taimakon su na suna ranar su da kuma na wannan sai su ga yadda za su daidaita wannan na masallaci ne su sai su ga me ya kamata domin kowane masallaci suna da marayu kuma suna da gajiyayyu ko kuma an saba kowane masallaci yana gabatar da nasu su nasu can na gabaki daya da kuma na masallaci sai a ga yadda za a seta kowanne sai a bashi abinda aka iya samu ko kuma daidai yadda dai aka shawarta to wallahu a'lam dai ga dai inda an karanta safa صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته